Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan Talata 10 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma san kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu muke rine tare da Safinatu Salis dangi za mu gabatar muku da wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan ƴan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy Service ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. Prime Minister Britania Theresa May ta nada wanda daddan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin minister harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson ya murabus daga makamin ajiya.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa jami'an adawa 39 a Najeriya ciki har da babban jam'iyyar adawar kasar ta PDP suna gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna. To kuma menene jam'iyyun suke niyyar yi? Wakilin mu Nasir Adamu Ilikaya na wurin taron.
Fadaka jam'iyyun suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yadawa cewa abinda ake kira ga haɗewa ba, wato maja din nan da Hausawa suka ɗau kalmar da Turanci suka mai da ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi a shekara ta 2015.
A kasar Ghana kuma babban asibitin koyarwan kasan yake kira ga sauran asibitoci kada su turo da marasa lafiya sabili da rashin wurin shimfiɗa marasa lafiya a nan asibitin. Wasu 'yan fasa ƙwauri na mai da magaram su biyu sun kone ƙurmus yayin da jami'an tsaro suke farautar su. Bayan haka ita Safinatu Salisu Dangi tana tafi da shirinta da noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sarare kuke bari muna a kan na'ura, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan ƴan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warwarewar matsalar na nan ga ƴan gudun hijirar da kansu. Ku gaya mutane kada su shigo ƙasar mu ba akan ƙa'ida ba. Wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO za ta yi a Belgium. Shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa Amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace. Trump kuma ya alakanta karuwa aikata manyan laifuka a Amurka da shigowar bakin haure. Ya kuma jinjina wa jami'an shige da fice da na custom na Amurka akan kokarinsu na magance lamarin. Wani alkali a babbar kotun birnin Los Angeles da ke jihar California ya faɗa jiya Litinin cewar babu wata hujja da za ta canza daɗaɗɗiyar yarjejeniyar da ta buƙaci a ajiye ƙananan yara a wasu cibiyoyi masu lasi cikin kwanaki 20. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy Service ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yaran 12 da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon, a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukansu sun tsira, suna cike da farin ciki, suna kuma fadin salon sojojin na huya. Aikin ceton ya faru ne yau Talata baya dauki cikakkun kwanaki 3 ana kokarin ceto yaran da kocinsu da suka makale a wani kogo da ake kira Tam Luang tun a ƙarshen watan Yuni da ya wuce. An kubutar da yara 4 a ranar Lahadi, wasu 4 kuma jiya Litinin, sai sauran yaran da kocinsu da aka ceto yau Talata. Sakatariyar hukumar lafiya ta Thai Jasada Chok ta gaya ma manema labarai a safiyar yau Talata cewa biyu daga cikin yaran 8 da aka ceto sun kamu da wata irin cutar huhu, amma baya ga wannan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya kuma suna cike da kuzari. Kwayoyin rigakafin jikinsu da suka samu ta hanyar wasan kwallon kafa sun taimaka musu sosai. Ta kara da cewa an killace yaran daga sauran ƴan uwansu saboda kare su daga kamuwa da kwayoyin cuta. A sa ran za su zauna asibiti har kusan sati daya. Prime Minister Britania Theresa May ta nada wanda daddan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin minista harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson ya murabus daga mukamin ajiya a daidai lokacin da manyan jami'an gwamnatin kasar ke takaddama akan shirin ficewar ta daga tarayyar Turai da har yanzu ake jira Hunt wanda shine tsohon ministan lafiya a kasar a daga ada baya goyen bayan ficewar kasar daga tarayyar Turai amma ya ce ya fara goyen bayan shirin inda ya kira halayyar Turai tarayyar Turai ta intasha a lokacin zaman shawarwarin da aka yi ada Johnson da kakken mai goyen bayan shirin fita daga tarayyar Turai ne Johnson ya yi korafi a wasiƙar sa ta murabus cewa kokarin da mai ke yi na ci gaba da hudda kasuwanci da kasashen tarayyar Turai ya zama tamkar ana nan dai ga Burtaniya Gabartali ta doshi kai ga matsayin yin kane-kane. Mafarkin shirin Brexit da shudewa ta hanyar rashin kwarin gwiwa mara amfani a cewar wasiƙar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. An kashe akalla mutane 10 wasu hudu kuma sun jikkata yau Talata. A wani harin kunar bakin wake da ya faru a gabashin Afghanistan. Maharin ya tada bama-baman da ya yi damara da su ne a wurin wani shingen binciken jami'an tsaro a Jalalabad, babban birnin London Nangarhar da ke kusa da iyakar kasar da Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin, Atullah Kogani, ya faɗa wa muryar Amurka cewa fararen hula 8 da wasu jami'an cibiyar leken asirin Afghanistan na cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaro na kan duba motocin a shingen binciken a lokacin da maharin ya je same su ya kuma tarwatsa kansa. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin a lardin na Afghanistan inda mayakan Taliban da 'yan bindigar da ke da alaka da 'yan ISIS suka kame wasu wuraren sun kuma sha daukar alhakin kitsa hare-haren bama-bamai akan dakarun gwamnati. A wani lamari na daban kuma wani farmakin 'yan Taliban a cikin daren jiya ya yi sanadiyar mutuwar wani kwamandan 'yan sanda a kudu maso gabashin lardin Gazani da ke fuskantar tashin hankali. Cikin hanzari kasar Ethiopia da Eritrea sun warware daddaren rigicin da ya shafe shekaru da dama wanda ya kawo dangantakar kasashen na gabashin Amurka yin tsamari cikin shekaru 25. A fadar shugaban kasa a Eritrea, shugaba Isaias Afwerki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed sun saka hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya a jiya Litinin wanda ta kawo ƙarshen yakin kasashen biyu ya kuma ba da samuwar jituwar dangantaka tsakanin kasashen. Zirga-zirgar jiragen sama ta fara aiki tsakanin kasashen da shirye-shiryen bude ofishoshin jakadancin kasashen a babban biranen ma ya kankama. Da yake magana a taron kungiyoyin Afirka a Addis Ababa, sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kakabawa kasar Eritrea takunkumi zai zama mai wucewa a yayin yiwuwar zaman lafiya tsakanin kasashen. An kakabawa kasar ta Eritrea takunkumi a shekarar 2009. A tunanin kasar tana taimakawa kungiyar ta'addancin Al-Shabab. A watan Nuwamba ne Majalisar Dinkin Duniya ta gano babu wata hujja da ta hada kasar Eritrea da kungiyar ta'addancin da ke Somalia.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Shugabannin jam'iyyun adawa 39 a Najeriya ciki har da babban jam'iyyar adawa ta PDP sun gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna a babban birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ya halarci taron kuma ya tattauna da abokiyar aikinmu Maryam Dauda akan wannan taro.
Wato Maryam, hadaka jam'iyyu suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yadawa cewa abinda ake kira ga hadewa ba. Wato maja din nan da Hausawa suka ɗau kalmar da Turanci suka maida ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi a shekara ta 2015. Wannan karo a kawance ne na jam'iyyun adawa kusan yanzu za a ce su 40 kenan, sannan za su haɗa kai nan ma a jihohi sosai da 'yan takarar da suka amince da su.
To Nasiru, menene bambancin haɗakar jam'iyyu da irin wannan kawancen da jam'iyyun suka kulla?
Yawwa, wato bambanci shi ne haɗewa jam'iyyun su gaba ɗaya su kaiwa hukumar zaɓe cewa sun koma jam'iyya ɗaya, wato sauran jam'iyyun a soke su kenan sai a samu sabon suna kamar yadda aka yi APC kenan tsakanin irin jam'iyyun su ACN su CPC su ANPP da har da ma sabuwar PDP din su ka hade su kai jam'iyya daya amma a wannan karo su kuma kawance kowa yana jam'iyyar sa sai dai da aka zo sai da dan takara ne sai ai taron dangi sai a tsaye da mutum daya maimakon kowace jam'iyya ta tsaye da dan takaranta daban-daban
na'am ya jama'a da manazarta ke kallon irin wannan kawancen
eh wato abin da za a ci Maryam an so a yi shi a 2011 kawancen amma bai yiwu ba to idan aka samu irin wannan kawance aka hada ƙuri'u akalla dai jam'iyyun da yake akwai jagaban su ita ce jam'iyyar PDP babbar jam'iyyar mai adawa da ke da gwamnoni to tabbas za su iya yin tasiri a zaben 2019 ko da kuwa zan iya cewa ba su kafa gwamnatin tarayya ba to za su yi nasara a majalisar dokoki da kuma jihohi da daman gaske amma su a nasu tunanin dama shi dan siyasa kullum cewa yake zai yi nasara ne sai bayan idan aka yi zaben sannan sakamako kuma ya fito da gwani da mutane suka zaba
to yanzu haka ma an ce shugabannin jam'iyyun suna wani taro haka ne kuma menene dalilin taron
yawwa wato yanzu jagororin waɗannan jam'iyyun ne suke zama ba tare da mukarrabansu ba saboda su rubuta tsari da za a bi wajen tafiyar da wannan kawance na jam'iyyun wato za su fidda kundi ne ko kuma in ce wata takarda da za a kowa zai sa wa hannu ya zama an shiga yarjejeniyar kawance tsakanin waɗannan jam'iyyun kusan guda 40 saboda a tafi tare kada wato a kwari kowa ya kawo ra'ayinsa a saka ya zama ra'ayinsu ne na bai ɗaya za a yi amfani da shi a lokacin babban zaɓa.
Kuma da la'agai da Nasiru Adamu Elhikaya. A kasar Ghana kuma babban asibitin koyarwan kasar na Kwalebu ne yake fama da cunkoson mutane a wurin lamarin da ya kai ga babban asibitin yayi na kasar gabaki daya. Ya fara tattaunawa da sauran asibitocin kasar su daina turo da marasa lafiya zuwa wurin sakamakon rashin wuri da za a shimfiɗe marasa lafiyan a musu jinya. Wakilinmu a nan Accra Ridwan Mukhtar Abbas na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ma'aikatan nesa sun nuna wa manema labarai irin matsaloli da asibitin ke fama da shi a rashin kayan aiki amma kuma hukumomin asibitin ba su iya korar marasa lafiya dangane da umarni da gwamnati ta bayar na duban marasa lafiya a Latileza. Wata mai suna Fati da ta kawo ɗanta mai fama da rashin lafiyar zuciya ta bayyana matsaloli da ta fuskanta yayin da nurse ta duba yaron ta ƙarƙashin matataƙallar ginin
asibitin.
Yaro yana fama ne da ciwon zuciya kuma aka dauko mu a cikin motar daukar marasa lafiya wato ta ambulance kenan tun daga unguwar kasuwa zuwa nan da muka shigo asibitin babu gado da za a shimfiɗe mu amma kuma ba su faɗa mana ba. Mustapha Salibu shine mai magana da yawon asibitin koyarwa na Kwalebu cewa yayi
we are linking up with other hospitals to inform them not to refer.
Zamu faɗa wa sauran na asibitoci kada su turo mana marasa lafiya kuma idan buƙatar haka ta taso zamu ba su shawarwari ta wayar tarho yadda za su kula da masu ciwo sai dai wanda lamarin nasa yayi tsanani sosai sai dai ya ƙara da cewa
in order to deal with this there are certain measures that we have taken as hospitals as
a kokarin da muke yi a magance wannan lamari akwai wasu matakai da muke dauka na kawo ƙarshen wannan abu tsakanin yanzu zuwa ƙarshen wannan wata. Wasu 'yan kasar sun bayyana damuwarsu ga wannan matsaloli da sashin kiwon lafiyar kasar ke huskanta.
Na Salis Babaji gaskiya akan batun kiwon lafiya mutanen kasa abin da ya kamata a kula da su kenan shine lafiya. Ba din dai za mu zauna garin nan a ta ambulance za a doki mara lafiya babu gari ya lalace.
Sunana Antita Sallah daga Fadama wallahi yana da damuwa. Domin ya kamaci a save life a bada at least wani first aid ma kafin a nuna inda kuma za kai ka yanda doctor ko nurse zai approach ka with a concern ina heal maka wani samu saukin ciwo amma yanda kuma za a yi maka hain sai bar ciwo ya damu
Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas hukumomi a jamhuriyar Niger sun fara farautar yan fasa kaurin mai da ake kira yan ruwa-ruwa a jamhuriyar Niger lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane biyu yan ruwa-ruwa a lokacin da suke kokarin kaucewa jami'an tsaro a lokacin da suke farautar su daga hanyar su na mata mai wani da ya shaidi lamarin yayi wa tamar abari karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aika mana
muna nan tsaye mu yan kabu-kabu muna kallo to wannan da suka biyo shi da gudu su wannan suka biyo yan ruwa-ruwa su birgen busu buge shi ba sai suka yi kamar sun shaye gaban shi haka sai ya shige kwana ta gidan buredi kuma sai ya bugi da foto din amma mu abin da mun gani direban shi ya huta shi kuma wannan guda gurin abin bididdinan wannan sun matsi shi ya kasa huta da muna cewa mu je da gudu to sai mu ga huta ta tashi
hakan ne ya kai gwamnatin jihar da magaran yayi kiran manema labarai dan yi musu bayani na dalilan su na yin wannan kamakame
kundi ba kun ka gani samogal hanya ce ta karya arzikin kasa tattalin arzikin kasa gwamnati ta yi rashin yan kasuwa saboda yan kasuwa mu za a gurgunta su kuma shi ta gwamnatin ba za ta samu komai ba wanda za su taima talakawa aiki maganar lafiyar jiki maganar tsaro maganar lakol maganar ruwa duk waɗannan ta waɗannan hanyoyin ne muke samun kuɗin da ake ma talakawa aiki sakan wannan hanyar ta samugal ake saka wasu abubuwa na asha waɗanda matasan muke sha suna lalacewa tana barazana ga kwanciyar hankali da na tsaro na ƙasa saboda ta hanyar samugal ne makame ke shigowa
shi kuwa Sunday Olisi mai magana da yawun yan ruwa-ruwa kiraye da akama musu da addu'a yayin da ya ƙaryata irin jita-jitan da ake yi na cewar yan ruwa-ruwan sun ce za su yi zanga-zanga
kiran da muke so mu yi ko kuma wani kisan kuntawa mutane wannan abu ne da ya riga ya faru Allah ne ya riga ya kashi kenan abin da muke so mutane su kwantar da hankali saboda muna jin a cikin gari ana ta magana ana cewa yan ruwa-ruwa sun ce ba su yarraba yan ruwa-ruwa su yi marshe yan ruwa-ruwa na mata mai sun ce ko yan mata mai su kwansu da kwalkwatar su ayi abin da za a yi ayi menene saboda Allah wannan magana fa haka nan bace tun a gidi na shi magana ni nayi kira tattare da dubun wanda suka zo aje duka ba wanda ban yi kira ba sun ce su ƙarya ce ake masa bisu mazo ba tunda ko wanda mutanen biyu da suka mutu akwai guda da aka masa tara anan guda aka tafi da shi sun ce su wurin wanda za a yi tara masu mu yi tara anan saboda mi saboda kar su zo a ce eh zance haka ne ai ga sanan sun taho a gansa zo da mutu a ce ga sanan sun taho kina ita wuta fitina a kwance take abin da muke bukata ba yi taji ta ba addu'a kurum muke bukata duk wanda yayi sallah ko a gida ko a masallaci ya mana addu'a wannan matasa Allah ka musu mahuta
a ƙarshe gwamnati yayi kira ga al'umma da su bada goyen bayan su
abin da nake son in kwatanta ma jama'a ita dai kasa ba ta yi wa babu doka duk kasar duniya doka ke ta daidaita mu abin da jama'a za su ji daɗi ne shine mun kasa ma gaba bindigogi suna yawo a ko da yaushe baka iya kwanta ka tashi cikin hankali kwance to mu kiyaye mu kanmu da wannan kenan jama'a ta kamata ta gano da wannan kuma ta bada goyon baya
tamar abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida tamar abari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfi 11 ne da minti 19 na wato safi a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon in har mai sauraro yana biye da mu, har yanzu dai muna kan tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai ne yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borrowa. Ga ci gaban hirar tasu.
Eh to amma yanzu Allah bai misali ku kuna Abuja.
Na'am.
Idan muka dauki manomin da yake can Murfakalam ko Godawoli ko Jakusu ko wani daga misali.
Na'am.
Idan suka zo suka ce muku suna da kungiya na manoma.
Na'am.
Ku kuma kuna nan cikin birni Abuja.
Na'am.
Sai yaya za ku bi ku tabbatar cewa eh waɗannan mutanen manoma ne na gaskiya ba ƴan ciwa-ciwa bane.
Yawwa. In ka lura da kungiyar mu muna da kowanne jihar akwai coordinator, kowanne karamar hukuma akwai coordinator namu, and kowanne ward ma muna da coordinator namu. To ta wajen su ne zamu samu information na ko wane ne a iri wannan shirin, don ba kawai zamu je mu dauko mutun daga sama za yi aiki da shi ba.
To idan muka duba lance a gaba ɗayan sa, a irin waɗannan shirye-shirye mun san kamar akwai aikin noma na fadama wanda bankin duniya da wasu kungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke taimakawa. Wannan shirye na Anko Borrower, akwai tallafin kasashen waje ko kuma gaba ɗayan sa wani tsari ne na cikin gida a Najeriyance?
Eh, a yanda ni na gani da ina gani kamar tsari ne na gida ne kawai tukuna.
Daga ina kudaden suke zuwa?
Daga Central Bank na Najeriya. Akwai musamman kudaden da gwamnati ta keɓe musamman saboda maganar noma ta Central Bank din. Da shi ake amfani.
Na san wani lokacin in an keɓe kudade domin tallafin noma, gwamnati takan kira ku manoma a kungiyance a ce an ware kaza saboda kaza saboda kaza da kaza da kaza. Misali lokacin da aka kirkiro wannan shirin na Anko Borrower, na san gwamnati ta neme ku.
Ba shakka.
Da ta kira ku, me ta ce muku?
Eh, to wannan bayani da gwamnati ta yi shi ne, in ka lura ta yi mana bayani abin da yake kasa cewa to ga yanda ya kamata a yi, ga dalili da yasa za a yi haka. Mu kuma mun gani ya gamsu tunda da mu ake waɗannan shirye-shirye da aka yi.
Eh, dalilin me tace muku?
Eh,
me tace muku dalilin?
Eh, to don tana so ta bunkasa noma, musamman ma ita gwamnati ta dunkusa waje a kirkiro maganar noma, don ba abin da ya fi shi wanda su kasashe da suka yi gaba, dama daga shani noma ne. Dama mu in kasan Najeriya dama ba abin da mun dogara da shi kama mai din nan. To amma yanzu gwamnati ta so ta maida hankali, ta mance da zance mai, a maida hankali game da zance noma. To ta imani cewa ta wajen noman na Najeriya za ta yi nasara.
A shirye-shiryen baya, gwamnati takan keɓe wani abu ta ce ta maida hankali a kansa, a ce ko noman rogo, ko noman shinkafa, ko noman riɓi, ko wani abu da sauransu. A shirin tallafin aikin gona na Anko Borrower, akan me aka fi maida hankali?
Yawwa, a yanzu inda ni na lura, abin da an fi maida hankali a kan shi shine noma shinkafa, noma riɓi, noma masara, wato abin da ya sa aka fi maida hankali a kansu shine, musamman kamar yadda na ce, akwai dole ne a samu off-taker, akwai kasuwa a shirye, don ba a so a yi noma abinda za a zo a ce ba kasuwa. To wannan shine an yi shi da iri wannan shiri, cewa an samu kasuwa, ga wanda zai saya, inda ya kai noma komai yawansa zai ba da garanti. To in aka zo haka kaga ya zo da sauki. To amma in aka yi noma ba tare da an san ina za a kai ba, sai ka ga an zo an bar mutum da kaya gona ba sai yanda zai yi da shi.
Na'am. Idan kana magana an san wanda zai saya. Misali kana magana ne akan saya na cikin gida ko kuma sayarwa a kasashen waje?
Shirin ya shafi na gida da na waje. Don kama na ridin din nan akwai su a kasashe waje. Na shinkafa din nan akwai kamfanoni kama Holam din nan. Akwai su Wakot da su menene su ma suna ciki wannan shirin.
To idan muka duba yanda ku a kungiyance kuke ta kai komo dangane da batun inganta aikin gudanar da kuma wadata kasa da abinci, yanzu misali a matsayin Najeriya a dan wannan shekara ɗaya shekara biyu nan da ake ciki zuwa shekara uku, ka ga musu irin amfanin da Najeriya take samarwa a aikin gona?
Kwarai da gaskiya, don ka san shi samun wanda ake samu na kama abin da ake samu daga gonaki karuwa yake. Inda in ka lura dama za ka yi babbar gona ka gani an yi girbe ba a samu wani abin kirki ba, amma da iri tafiya da ake yanzu za ka gani an yi dan noma kuma an samu biya bukata. To mun gani alama cewa wannan tafiyan za ta yi kyau.
Idan misali abin a ce ka bada maki ne, za ka bada maki kamar kashi nawa cikin ɗari?
To wannan tambaya mai wahala ne kwarai da gaskiya. A yanda muka kai yanzu, na ba da gaske cewa za mu ci gaba da kokari, yanzu kila mun kai kusa 50%.
To Madalla Malam Hassan Maina kaina mun gode kwarai masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar ta su. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wanda ta hada mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To Madalla a gaishe ki Safinatu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuka aika mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku gaya ma gamayyar jam'iyyu 30 da suka hada kansu da su sani cewar Allah ne ke son kura ba wai mutanen gari ba. Domin jama'ar shugaba Muhammadu Buhari suna tare da shi har yanzu har gobe da sannan gaskiya za ta yi halinta. Sako daga dan mutan Maida Aminu Kano Maida. Shi kuwa Buhari Yahaya Nguri jihar Yobe yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Hukuncin da wata kotu ta yanke wasu alƙalan wasa a ƙasar Masar bisa zargin su da cin hanci da rashawa hakan yayi daidai da fatar babu lauje cikin nadi. Wasika ta gaba ta ce Salam VOA Hausa. Ya kamata ministan kudin ƙasar mu Najeriya Kemi Adeosun ta fito fili domin ta kare kanta kan zargin da ake mata na mallakar takardar shaidar NYSC ta bogi. Domin masu iya magana kan ce ciki da gaskiya wuka bata huda shi. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare jihar Bauchi Najeriya. Wasika ta gaba kuwa ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka zauna teburin sulhu domin ku yafe wa juna. Sakamakon haka sai Allah ya gafarta muku laifukan da kuka yi masa. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Wasika mu ta karshe a yau ta hadin gwiwa ce take cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas ci gaba da neman hana ƴan uwanmu Fulani makiyaya yin kiwon shanunsu a jihohin Taraba, Benue da Nasarawa da Kaduna, Kana da Filato. Wallahi hakan samsam bai yi daidai ba.
To madalla yanzu kuma ga Safinatu ta dawo da labarai a takaice.
Kwana daya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan ƴan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Trump ya ce warwarewar matsalar na ga ƴan gudun hijirar da kansu. Ku ga yamma mutane kada su shigo kasar mu ba akan ka'ida ba, wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya wa manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a Belgium. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yaran 12 da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukkansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma fadin salon sojojin na huya. Prime Minister Britania Theresa May ta nada wani dadadden mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin minista hakokin wajen kasar bayan da Boris Johnson yayi murabus daga mukamin ajiya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da yamma za a ji mu dauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni, sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci Jonas Cummings. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai a dakace shirin yau da gobe.